بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah cikin ikon Allah da yardarsa da amincewarsa Allah ya dawo da mu a wannan yammaci na litinin 11 ga watan Muharram a sabuwar shekara ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wanda shine 31 ga watan 8 a shekara ta 2020 wannan shine watan mu na 5 da sati 1 rabon mu da karatu tun daga ran 23 ga watan 3 na shekara ta 2020 da muka dakata ba mu dawo ba sai yau muna gode wa Allah muna kuma ƙara gode masa babu wanda ya cancanta a gode masa sai shi hakika dakatar da karatuka babu wanda ya ji dadin sa kuma babu wanda ya ji zafin sa sai wanda ya damu da shi kuma yake zuwa yayin wannan watanni bai zo ba bai ji ba alhamdulillah dai a fatarar da aka shiga din akan ji abubuwa ta hanyar kafofin sadarwa da wayoyi inda mutum ya samu ya aje karatun wanda kuma aka samu aka danyi dan kadan ta hanyar waɗannan kafofin wanda ba yawa ne da shi ba an dai samu fa'idar da aka samu amma duk da haka bata kai a ce an haɗu da juna ana ganin fuskar juna ana ganin yadda karatu ake fahimtarsa ko ba a fahimtarsa da kuma dai yadda haɗuwa da juna take da muhimmanci dole ne mu gode wa Allah akan ya yassare mana wannan dawowa in ban manta ba kuma na san insha Allah kuma ba ku manta ba haduwar mu ta ƙarshe a babi na 5 a wannan littafi na Fadlul Islam tare da sharhin sa da muke bi na Malam Salih Ibn Abdul Aziz Ali Sheikh Hafizahullah mun kare babi na 5 gaba ɗayan sa kuma mun yi yarjejeniya cewa insha Allah ta'ala saboda muhimmancin abin da muka karanta a wannan babi din na wajibcin riko da wadatuwa da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi magana cewa insha Allah za mu gabatar da wata tattaunawa ko muhadara ko lecture akan abin da ya shafi muhimmancin sunna da tarihin inkarin sunna da kuma waɗanda ake ce ma Qur'aniyun, ban manta ba, illa dai saboda wannan abin da ya auku na wannan larura da ta game duniya da kuma dakatar da duk waɗannan al'amura ya sa ban tsaya an kintsa yadda za a gabatar da lecture ba, tunda wani abu aka shiga da ya sa aka saki jiki ma duk abubuwa da yawa ba a yi. Amma insha Allah tunda an dawo, ko da mun fara wannan babi sabo yau, to bi idhnillahi ta'ala mako mai zuwa din za a yi wannan tattaunawa akan wannan matsala kafin mu nisa a cikin wannan insha Allah ta'ala. Wasu abubuwa da suka gudana na so ambace su don amana ta zamantakewa da ‘yan uwa musulmi kuma ɗaliban ilimi musamman a kan darussan da muka gani da ni da ku, na san duk kowa ya ga darasi a rayuwarsa a cikin wannan abun da ya auku na matsalar wannan annoba ta coronavirus ko COVID-19. Abubuwa sun auku da yawa, masu hankali sun karanci abubuwa, masu ilimi sun karanci kuma sun faɗi abubuwa, masu sauraro kuma su ma masu hankali alhamdulillahi sun ji kuma sun fa’idanta. Kuma alhamdulillah babban abin da zan ce dai a wannan kafin in faɗi ɗaya abin da na so ambata shi ne mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta’ala a wannan ƙasar tamu, da Allah subhanahu wa ta’ala ya san rauninmu da gajiyawarmu wajen abubuwa da yawa, sai sa wannan annobar ta zo mana da sauƙi ba yadda aka tsorata a farko ba. Amma duk da haka matakan da muke gani hukumomi suna ɗauka suna da dalilai haƙiƙa na umarni a ɗauki waɗannan al'amura, tunda babu wani abu ne ya ƙi ne a kan wannan lamari na cewa abin nan ƙarewa ya gaba ɗaya. Shi kuma mai shugabanci yana daga cikin abin da yake hange kullum a amanar al'umma, sauraron ƙwararru a fannin da yake da alaƙa da wannan lamari da maganarsu zai dogara ya hukunci, ba maganganun mutane ko jita-jita da ake yaɗawa ko kuma labari na abin da yake gudana a wasu wurare ba. To amma ko me aka kawo, muna gode wa Allah, babu wanda ya cancanta a gode masa haƙiƙa a wannan lamari in ba shi ba, domin abin da muke gani da wanda muka gani a baya ya auku a wasu ƙasashe dangane da wannan annoba, a haƙiƙa inda ya zo mana da irin wannan ƙarfin haka yake gudana, to haƙiƙa lamarin namu da ya fi nasu muni. To amma rahama ce da tallafi daga Allah wanda kuma wajibi mu gode masa. Amma kuma a wani gefen har yanzu mun ga darussa da wajibi mu gaya wa junanmu, darussan kuma su ne yadda duk mutumin da ya rayu a lokacin da aka ɗauko wannan zance har zuwa yau zai ga irin yadda al'ummarmu musamman mu musulmi a ƙasashe daban-daban musamman kuma a ƙasarmu Najeriya da ƙarin wata musamman din kuma a arewacin Najeriya, irin zaman da muke yi hakika zama ne da wanda ba mu ba inda yana da hankali da ilimi mai zurfi zai tausaya mana. Hakika zama ne wanda akwai abin takaici a cikinsa sosai. Wasu abubuwan mun sha fadar su a wasu munasabobi, duk ba dan komai ba sai dan jan hankalin a gyara al'umma muke ciki wadda ba haɗin kai na farko. Bayan rashin haɗin kai da kuma kowa yana ji da ra'ayinsa, babu wani sauti ɗaya da mu muka gamsu muka yadda da shi cewa yana da hankalin da ya cancanci mu bi shi, sawa'un mai shugabanci ne, shugabanci na siyasa, shugabanci na addini, shugabanci na mulki sarauta, ko kuma shugabanci na ilimi. Gaskiya halayenmu da suka bayyana sakamakon wannan abin da ya auku na matsalar wannan annoba ya nuna mana gaskiya mu abin tausayi ne. In ka kwatanta yadda abubuwan suka auku a wasu ƙasashe, ba ƙasashen ma Larabawa ba, ka je ƙasashen wasu, misali ɗauki misalin mutanen Malaysia, mutanen Indonesia, ka ji labarin yadda suka rayu da wannan abun a tsari da doka. Su a wurinsu ba zancen kowa yana da ilimin ya sa baki a wata harka ba ne, duk iliminka sai abin da hukuma ta tsara ta ce a yi haka, kowa yake bi. In aka ce abu kaza za a yi, har malami, ba wani malami mai cewa kaza za mu yi ko ba za mu yi kaza ba, balantana har a ce ya fito ya soke kaza. Abin da aka faɗa za a yi shi ne duk al'umma za su yi. Shi sa sai ka ga daga an ce an sa tsari kaza, to abin sha'awa lamarinsu. Mu kuma muna ganin kamar saɓanin hakan shi ne wayewa. Mu a wurinmu a nan wayayye shi ne wanda za a ce ga tsari ya ce an ƙi, wayayye shi ne wanda zai fito ya ce ba mu yadda da kaza ba, duk ƙarya ne. To wannan shi ne zai samu tafi a gun jama'a, in a gurin masu addini ne a yi masa kabbara a ziga shi, shi ne namiji shi ne gwarzo, saboda wani ya ce kaza shi kuma ya ce ƙarya ne. Wannan abin abin tausayi ne, ba abin burgewa ba ne a cikin al'umma. In ana son ci gaba ana son zaman lafiya, ga saurin zargi, saurin zargi, ɗan ƙanƙanin abu za a zargi mutum a kansa. Zargi ko ga shugabanni, zargi ga malamai, zargi ga masu gudanar da al'amura, komai dukkan abu duk gaskiyarsa wani zai iya buɗe ma ce kada Allah rabu da su, duk ƙarya ne. Ba saboda yana da dalili ba, a'a, saboda haka tarbiyyarsa take. Wannan abun gaskiya a cikin al'umma abin tausayi ne. Mun kai halin da a masallacin nan, saboda mun ce a rika wannan social distancing, wanda malamai a duniya sun ba da fatawar in an shiga irin wannan yanayi ya halatta a yi haka. Wani ya ce ya ma daina zuwa masallaci. Ni ku misali a matsayin kaina, irin surutan da aka faɗa wasu na ji wasu ban zai ba, amma dai kullum abin da nake cewa Allah ya yafe mana baki ɗaya. Duk wanda ya faɗi wata magana marar kyau marar alheri, in dai a kaina ne na yafe, ba ya buƙatar ya zo ya faɗa na yafe har abada. Allah ya sada mu da alherinsa. Amma hakika gaskiya takaicin da muka shiga da rashin tarbiyyarmu a ƙasar nan, matakin da ya kai wallahi ba na wasa bane. Kuma alhamdulillah, dama inda a ce mutum yana yin waɗannan wasu abubuwan ko don wata duniya ne ko don samun wani matsayi, da mutum sai ya ce ya bari, amma tun da lamari ne na addini, to kada a sa ran za a daina. Insha Allah duk abin da yake shi ne daidai,
haka za a ci gaba da fada ko yana da daci ko yana da dadi in Allah ya ba mu tawfiki shikenan insha Allah mun ci nasara babban abin da shi ne babu tarbiyyar ko in ce rashin tarbiyya zan ce ba tarbiyya ba rashin mutunci da maganganu marasa dadi da zagi wannan ba sunan sa tarbiyya ba naka ba zan ce babu tarbiyyar cin mutunci ba domin wannan rashin tarbiyya ne amma alhamdulillah babu cin mutunci ba zagi amma fadin abin da yake shine daidai insha Allah babu jiya da baya a kansa na'am gaskiya akwai maganganu wasu ƴan uwa ta hanyar bayanin nasiha ko nuna cewa ya kamata da kaza akai wannan duka yana da kyau kuma yana daga cikin abin da ya kamata dama mu dauka duk abin da ka fahimci bisa bintike ba kawai saboda kaji mutane suna faɗa ba ka fahimci akwai kuskure to ka samu wanda abin ya shafa sai ku tattauna da shi ni ina sha'awar haka amma yawo da jita-jita da suka insha Allah baya kada mutum muddin mutum ya san abin da yake akan daidai yake wannan fa ba ina magana akan kaina bane ni insha Allah bana jin muna da wata matsala amma dai abinda naji an gaya ma wasu da irin yadda na ga matakan da aka rika ɗauka akan wannan yanzu na san har zuwa yau cewa za a zo ai karatu amma za a ɗauki wannan matakin a nesanta juna wani yadda ya tsani zancen nan ya ɗauka kawai ya gama yaƙininsa zai iya rantsa maka wallahi tallahi zancen koronan duk ƙarya ne kar ku dame mu na sani abin da ka karanta a internet ko wani ya turo maka ta WhatsApp har akan haka ka ƙaryata haka kuma wani ya karanta abin da ya gaskata tunda duka ba yaƙini ne da mu ba kuma dole mu zauna a matsayin al'umma to wajibin mu koyi haƙuri da a saba mana kai haƙuri in wani ya saba maka ya ce baya san wannan ra'ayi kwantar da hankalinka amma tunda dole mu zauna tare za mu yi sallah wuri guda za mu yi karatu za mu haɗu a kasuwa za mu haɗu wurin aiki wajibinmu ne mu koyi haƙuri ka zauna da wanda ba ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zauna da yahudu ba waɗanda suna cikin manyan maƙiyansa a duniya har yau ba mai ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin bai yahudu amma ya haƙuri ya zauna da su a madina sai da cin amanarsu ya bayyana aka kore su don haka haƙuri da ra'ayin da ba naka ba haƙuri da mutumin da baka so yana cikin abin da yake alamar hankali alamar wayewa alama kuma ta ilimi ku yi haƙuri ba magana nake so in gaya mana mara daɗi ba amma haƙiƙa abin da ya gudana a waɗannan watanni 6 ko 5 na yaɗa maganganu da zantattukan mutane ni dai tsakanin da Allah ban ji daɗinsa ba ban so a ce haka al'ummarmu take ba ya kamata a ce al'umma ce ta wanda Allah ya sa muna akwai karatu a fanni daban-daban muna da masu ilimi a ɓangarori daban-daban to amma sai ka gan an zo zancen aiki sai ka nemi wannan wayewar da ilimin sai ka rasa ta a irin maganganu da ake faɗi in ba a manta ba lokacin daga cikin maganganun farko da ni dai na yi akan wannan lamari na ce mu nemi abu uku na farko mene banza ne ko an iya tunawa kada a yaɗa jita-jita wannan na uku ne a biyayya ga shugabanni da abin da suka ce ko ba haka ba na uku mene ne na yawwa kiyayewa da ɗaukar matakai kiyayewa da ɗaukar mataki shi ma ɗaukar matakin nan shi ma a cikin biyayyar yake tunda masu ilimin harkan nan su suka ambata mun samu wasu abubuwa da yawa akwai wani majalisi zan ce ko forum a harkar social media ko WhatsApp group da aka yi na ƙwararru na lafiya da wasu daga cikin malamai da mu masu rakiyarsu ake tattaunawa da kuma waɗanda suke da tasiri a social media a tattauna akan wannan matsala ta yadda za a taimaka wa al'ummarmu a fita daga wannan damuwa ciki a irin abinda ake yadawa na jita-jita har wanda suka fi karfi sosai a wajen yada abinda ake fada na sukan abinda jita-jita duk aka gayyace su aka ce kowa ya presentation duk abinda ake karantawa da abinda ake yadawa na jita-jita a ce zo kai bayani me ka ji me ka karanta me ka fahimta me matsayinka dangane da wannan lamari abu in ya shafi duniya kuma ya shafi kasashe daban-daban kuma ya shafi kwararru da harkar siyasa ya shafi tattalin arziki da ilimi da komai ina ga sa bakin kowa ba daidai bane duk yadda abun bai ma dadi ba yana da kyau kai hakuri ka bi tsarin da aka ce abi wannan haɗin kan da zaka bayar zai saisaita abubuwa za a samu taimako na haɗin kai yadda abu zai je ya ɓaci kila sai raguwar digiri ɗin ɓacin sai ya ragu sai a samu saisaitawa duk saboda haɗin kan da ka bayar amma in kowa ra'ayinsa shi kaɗai shi ne daidai to sai ka ga ba a samun cin nasara abu don Allah ina fata mai haƙuri da wannan kalmomi da na ambata amma alƙawari ne cewa zan faɗe su a matsayin darussan da ni na ɗauka dangane da rayuwar al'ummarmu wanda bai min daɗi ba na san ba lallai wannan magana a ce kawai ita kaɗai ta yi maganin komai ba amma yau da kullum tunda dai ana taren kuma ana haƙuri da juna bi iznillahi ta'ala abubuwa za mu zo mu ga abin farin ciki amma don Allah dai mu ƙara ilimi mu kuma ƙara haƙuri da mu'amala da kuma aiki da ilimin wajen mu'amalar da muke ba zan raina wa iliminmu ba alhamdulillah akwai karatu ana yi sawa'un na addini da na boko to amma in aka zo ga aiki to ana aikata abubuwan da sai ka ga kamar babu karatun Allah nake roƙo ya ƙara mana fahimta mai kyau Allah ƙara mana haɗin kai Allah sa kuma dawowa wannan karatu ya zama alheri a gare mu hukumar jihar Jigawa ta bada dama duk da ba sanarwa aka yi a hukumance a je ai ba cewa a dawo a ci gaba da waɗannan karatuka tare da ɗaukar waɗannan matakai in muka yi haƙuri na Allah Allah subhanahu wataala ya kawo mana a sababin albarkar da nami zaman na karatun da addu'o'i da akan yi da sauransu Allah maɗauki sai ya ɗauke mana ma abin gaba ɗaya rayuwar mu ci dawo ku duba ku ga yadda abin ya shafi rayuwar siyasar duniya da tattalin arziki da musamman abin da ya shafi tsadar kayan abinci da wahalar rayuwa wanda dama dai da wasu abubuwan tare kuma da wannan ya zo ya haɗu masu ƙananan shekaru suna cewa ba su taɓa ganin irin wannan wahalar ba a rayuwarsu kuma ba yadda na mi in ba mu koma zuwa ga Allah ba mu roƙi Allah ya yi mana fatanmu abin ya tsaya haka a dawo kuma a daidaita ku duba harkar ilimi inda ta shiga duk yadda ake so a je makaranta a zauna a aji a yi karatu har yau ba a koma ba kowa yana so a koma amma ba a koma ɗin ba saboda me saboda tsoron wannan hali da ake ciki na sani masu maganar jita-jita sai to ai dama abubuwan da tunda duk ƙarya ne siyasa ce za a zo kuɗi ake so a ci da sauransu wannan wasu abubuwa ne da duk mai faɗarsu Allah zai tambaye shi da inda ya ji da tabbacin haka ko rashin tabbacin haka sai da idan ya tuba ya nemi yafiyar abin da ya aikata dan yana daga cikin magana umarar kyau mutum ya yada abin da zai muna na dan uwansa a idan al'umma saboda zato mummuna kuma da aka gina shi bisa rashin tabbas duk yadda baka san abu ka rika kokari kai masa adalci insha Allah ta'ala kai ma zaka ga adalci wajen mu'amalar da mutane za su yi maka Allah ya sa mu ga adalci a cikin mu'amalolin da muke wa junanmu to ina ga in bar zancen haka kar a kosa da shi kuma kar ya zama ya fita filin amfani ya zama ba mai amfani ba Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji mu karanta wannan babi na farko ko in ce babi na shida yau insha Allah in Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za mu yi wannan lecture akan muhimmancin sunna da tarihin inkarin sunna zan kokari in ga cewa na takaita abun ba sai an yi lekcoci da yawa ba abin ya cancanci a yi masa lekcoci da yawa ko musamman wani littafi da yake magana akan wannan abun a ce wutar shi aka karanta saboda muna cikin bukatar haka in mun lura da irin yadda hannaye miyagu suka yi yawa da katsalandan wajen sukar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kafirai waɗanda ba musulmi ba yahudun su da nasaran su daga musulmi da suka karkace daga hanyar daidai kawarijawan su shi'ar su sufaye da musulmi masu ra'ayoyin bin fahimtar zamani ko hankali rationalist modernist da sauran waɗanda dai ba sa son a yi rayuwa ta addini sun fi so a bar mutane su rayu da ra'ayin da suka zaɓa to haƙiƙa harin ya yi yawa in kana bibiyar abin da yake gudana yanzu a social media musamman dan abin da ya auku ƴan kwanakin nan na hukunci da aka yi wa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi ɓatanci a kansa ga irin yadda wannan abu ya yi generating tattaunawa mai faɗi mai zurfi da akan ji wannan irin zance marar kyau daga bakin waɗanda ba musulmi ba amma yanzu daga bakin masu da'awar musulunci ake jin irin wannan maganganu na sukan shari'a cewa yaya ana wannan zamani ko wannan ƙarni na 21 amma kuma ana zancen a kashe mutum a kan ra'ayinsa wannan abin har ya zama abin mamaki samarin da ba su yi karatu ba ba su san tarihin baya ba suna ɗaukar wannan abin kuna mamaki yadda kuke zuwa karatu kun ɗauka kamar la'alla wani zai iya ɗauka kamar kowa ma yana zuwa yana da fahimta irin takan nan mai kyau da kake girmama Qur'ani kake girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji abin da wasu yaran suke faɗi a social media sai kai mamaki wai waɗannan ƴaƴan musulmi ne sukan shari'ar sukan Qur'anin ma sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuru-ƙuru ballantana abin da yafi komai araha yanzu malamai da mutuncinsu ba abin da yake da araha a ci mutuncinsu yanzu irin malamai ba su suka yi kaza ba masu kwaɗayi masu kaza masu neman kaza cikin sauƙi yanzu social media za ka gani wannan abubuwan muna cikin lokacin da ka ɗauko kuma waɗanda suke shiga rigar sufanci suna tallan shi'a da irin sukan da suke zagin sahabban manzon Allah suna rusa sahihul bukhari sahih muslim da duk kutubus sunna zagin malaman sunna duk wannan gashi nan ya zama kamar abinda tun ana jin haushinsa ana mamakin sa ya zama abin ma kamar ba na mamaki mun san da wannan ko ba mu sani kun ga ashe kenan babu lokacin da muke buƙatar mu tattauna wannan mas'ala ta muhimmancin hadisai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar musulmi cewa wallahi in ba sunna fa ba musulunci in ba sunnan nan maganganu da ayyuka da taqrirat da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalqiyya ko khilqiyya da khuluqiyya in babu waɗannan abubuwan a hannun musulmi fa to musulunci ya mutu kamar da al-Auza'i yake faɗi cewa Qur'ani shi yafi buƙatar sunna sama da a ce sunna ita take buƙatar Qur'ani al-Imam al-Auza'i shekara ta 175 ya rasu Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i muhaddith al-Sham cikin malamai a zamanin sa ba irin sa a Sham gaba ɗayanta abin da yake faɗi Qur'ani yafi buƙatar hadisai sama da yadda hadisan a ce su suke buƙatar Qur'ani kun gane zancen ko ba gane ba ma'ana musulunci ba zai yiwu da Qur'ani kadai ba dole ne sai an hada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan insha Allah zai shigo cikin abinda zamu tattauna a wannan lecture ina dai faɗi ne yanzu don mu ga muhimmancin yin lecture a wannan halin zan iya ce ma akwai wata hikima ta Allah da ta jinkirta mana ba mi a wancan lokacin ba sai a wannan lokacin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi abin yadda ya kamata kuma ya zama akwai fa'ida a ciki yadda al'umma za ta amfana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu
To bismillah karanta babu ma jaa fil khuruji an da'wa al islam karanta عن الحارث الأشعري
رضي الله
عنه نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني به
نعم
الصلح والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فكله من فارق الجماعة
قيد الشبر شبر نعم خلع ربقة الإسلام إلا أن يراجع إلا أن يراجع
إلا أن يراجع
نعم
ومن دعا دعوة الجاهلية
نعم
فإنه
من جثى جهنم نعم
فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوة
فدعوا بدعوى الله نعم أبي دعوى الجاهلية
كل
ما ما خرج
كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن
من نسب
نعم أو بلد أو جنس أو مذهب
نعم
أو
طريقة نعم
فهو من عزى
من عزاء الجاهلين نعم
بل
لما اقتسم نعم
مهاجري
وأنصاري نعم
فقال المهاجرين
نعم
يا
للمهاجرين
نعم وقال الأنصاري
نعم يا للأنصار نعم
قال صلى الله عليه وسلم
أبي دعوى الجاهلية
وأنا بين أمركم
نعم
وغضب
لذلك
نعم
انتهى
كلامه رحمه الله تعالى
نعم طيب wannan babi kamar yadda muka ji shine babi na 6 wannan littafi ne albarka babu ma jaa fil khuruji an da'wa al-islam da'wa al-islam babi da yake magana akan abinda yazo nan ana nufin abinda aka samu a Qur'ani binda kuma yazo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato aka ruwaito fi dangane da al-khuruj an da'wa al-islam fita daga da'awar musulunci fita daga da'awar musulunci ma'anan da'awa anan dangana kai ga musulunci nasabta kai ga musulunci kiran juna da sunan musulunci amfani da musulunci wajen kiran junanmu da neman taimakon junanmu amfani da sunan imani sunan musulunci dangane da waɗannan al'amura da suke da alaka da wato rayuwarmu da mu'amalarmu da juna fita daga wannan da'awar mutum ya dangana kansa ko zuwa ga wata ƙabila ko zuwa ga garinsu ko zuwa ga wata ƙungiya tasu ko zuwa ga wata jama'a tasu ko 'yan lungunsu a unguwar ko unguwarsu ko 'yan lungu kaza
ko kungiyar wata sana'a misali dangana kai zuwa ga wannan ta hanyar da har za a dora wala'i da bara'i akai ya zama baka son kowa sai wanda yake kan wannan tafiyar idan mutum dan garinku ne shi zaka so in ba dan garinku bane baka son sa in mutum unguwarku dai kana son sa in ba dan unguwarku bane baka son sa idan mutum sana'ar ku dai kana son sa in ba dan sana'ar ku bane baka son sa in kuna da wata kungiya ko ta iri ce kungiyar ko ta aikin me jin duk wanda yake wannan kungiya shi kade kake so wanda baya wannan kungiya baka son sa saboda baya ciki to duk wannan yana cikin jahiliya kuma khuruji ne daga da'awal islam ba ana nufin wanda yayi wannan ya fita daga musulunci ba amma ya fita ne daga da'awar islam da'awar islam shine ka dangana kanka zuwa ga musulunci shine sunan wannan addini shine sunan da Allah ya zaba ya bamu don haka mu kira kanmu da sunan islam kuma mu so junanmu da sunan islam in za mu ki wani to mu ki shi da sunan islam saboda baya san islam an gane me ake nufi to ne shine ma'anar wannan babi din akwai sharhi mai yawa da malam yayi akai kamar yadda ya saba Allah ya saka masa da alheri amma za mu bi iya nassin yau sai mu tsaya a haka in Allah ya kai mu bayan mun gama wato tattaunawa da lecture da zamu mako mai zuwa insha Allah sai a tattauna kuma akan sharhin wannan babi kawai iya nassoshin za mu biyu gaba ɗayansu in Allah ya yassare yace wa qawlihi ta'ala ma'ana babu ma ja'a fil khuruji an da'awal islami wa qawlihi ta'ala kamar da dai malam ya saba a littafansa atafin ayoyin da suke zuwa fi sadril babi akan unwanin babi za iya karanta sabanin hakan ba matsala bane qawlihi ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha shine wanda ya sa muku suna musulmi min qablu gabanin wannan lokacin kafin saukar da alqur'ani wa fi hadha haka nan kuma a cikin wannan addinin na musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da qur'anin da aka saukar ma'ana sunanku musulmi a duk addinan da suka ko in ce sakon da Allah ya bayar ga annabawan da suka gabata sunan da Allah ya zaba ya baku shine musulmi haka nan yanzu ma a wannan sakon da ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan da ya baku shine me musulmi shine abin da ake nufi malaman tafsiri sun tattauna akan wannan ce kuma zance mafi karfi shine wannan bamirin huwa ya'udu ala lafzil jalala ina kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah shine wanda ya sanya muku suna musulmi wasu malamai suna cewa lamirin yana koma ne ga annabi Ibrahim cewa kamar annabi Ibrahim shine ya sanya mana suna musulmi amma zance mafi karfi shine yana koma ne zuwa ga Allah in ka lura da siyakin ma qabla al-aya wa ma ba'daha kamar yadda malam zai zo yi mana magana Allah ake nufi ma'ana Allah shine wanda ya sanya muku suna musulmi kaga kenan ashe inda da wani sunan da ya kamata ku yi alfahari da shi da shi ya kamata ambata amma sunan Islam Allah ya amfani da shi kuma shine sunan ku shine sunan mu baki daya mabiya annabawa musamman kuma mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an al-harith ibn al-harith al-ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo duk magana akan hadisin daga baya annahu qala yasi wa ana amurukum bi khamsi ni kuma ina umartakku da abubuwa biyar wannan hadisi asalin sa dogo ne hadisi ne mai tsawo Ahmad da Tirmidhi suka rawaito haka Ibn Hibban kuma malamai sun hukuncin inganta shi musamman malam Albani a silsilar sahiha haka nan kafin shi at-Tirmidhi ya ce hasanun sahih kamar da malam ya ambata a nassin littafin ya kawo maganar kamar da zamu zo kanta insha Allah nan gaba kafin shi Allah madauki ya umarci annabi ya haya ya gaya wa mutanansa wasu kalmomi da Allah ya umarce su da su to annabi Yahya bai gaggawar fada ba ba dan saba wa Allah ba a'a har Allah ya aika annabi Isa ya samu annabi Yahya in bai isar ba shi ya isar duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a wannan dogon hadisi to bayan ya fadi abubuwan da ya umarce su ina umarta ku da kaza da kaza da kaza da kaza to shine kuma sai yace wa ana shi yasa sai ya zama kuka ga wawun ta atsafi ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ni kuma ina umarta ku ya ku musulmi da wannan kalmomi an fahimci abin sai yace wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ni kuma ina umarta ku da wasu al'amura guda biyar waɗanda Allah ya umarce ni da su Allah ne umarce ni in gaya muku su menene ga su guda biyar as-sam'i wa ta'ati da ji ma'anan ji anan shine al-qabul a saurari shugabanni a karbi maganar su kuma a yi musu da'a wannan umarni ne ya zo a wurare da yawa insha Allah mun zo shar'in zamu ji bayanai dai akan haka yana ga cikin manya-manyan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi su zama masu da'a ga shugabanni hadisai akan wannan babin suna da yawa duka kuma saboda kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na al'umma ta zauna lafiya wanda in babu wannan da'a aka samu rikici kowa ya tawaye kowa ya zare hannunsa daga da'a to ba za a samu zaman lafiya ba kuma musulunci ba zai ci gaba ba wal jihadi abu na biyu jihadi na yakar kafirai talaban wa difa'an hasaba ma taqtadihi adh-dhuruf ko jihadi talab ko kuma jihadi difa' wanda mun san malamai sun yi magana akan wannan taqsimin jihadi ba wanda za a ce an soke shi a wani lokaci yawa jihadi talab da kuma jihadin difa'i na talab shine kaiwa hari ku kufara shi dan yada musulunci da kuma wanda dan kariya ne in an kawo muku hujumi ku kare duka dai wannan in an shiga babin jihadi akwai tattaunawar malamai a kansa duka kuma karkashin shugabancin shugabanni ba haka kawai kowa ya zari takobinsa ko bindigarsa ko makaminsa ya rika kashe al'umma wal hijra da kuma hijra nan wani wurin kun ga ce as-sam'i wa ta'a wal jihadi sai kuma ce wal hijratu wannan mai wasalin ne waɗannan abubuwan da ya bar shi ba tare da wasalin ba da kowa zai karanta ya halatta ka ce as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ati sai zama dukkan azabin su akan mene amarni bihinna ko tunda yace ai gaba abin nan kai wa ana amurukum bi khamsin wannan bi khamsin din shine ai dama majruri to wannan duk jumlar as-sam'i wa ta'ati badal ne na wancan khamsin din in kuma ka dauka cewa wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarni bihinna sai ka dauki jumla isti'nafiyya sai ka fara kaman sabon zance sai ka ce abubuwan nan kuwa su ne da as-sam'u ko wa ta'atu da sauransu da sauransu an gane abun wannan dan san kun san wannan a matsayin ku na masana ilimin nahwu sai ce fa innahu man faraqa al-jama'ata yaw wal jama'a me ma'anan jama'a zama tare da al'umma kar ai mata tawaye kar ka fita ka kafirta al'umma ka dau makami kana kashe-kashe da yakar mutane shine ma'anan jama'a ka zauna kamar da wasu malaman suka ce ma'anarsa jama'atul muslimin ma'a imamihi jama'ar musulmi tare da shugabansu to kar kai tawaye ka zauna tare da su karkashin shugabanci kar ka zama dan tawaye wasu malamai kuma suka ce gaba daya ya kunshi kar ai khuruji ga al'ummar kar ai khuruji ga shugabanni kar ai khuruji ga shi musuluncin kansa mana da haɗin kan al'umma da biyayyar gaskiya kuma duk yana cikin ma'anonin jama'a yawwa ai mun karanta wannan a baya wa in kunta wahdaka ko kai kaɗai ne in kana kan gaskiya kai ma jama'a ne to waɗannan fassarorin haɗa su ake yi wuri guda duka suna da ma'anarsu tare ne ba alan firadin za ka ɗauki wannan ka saba ma ɗaya fassarorin ba malamai dai sun yi maganar wannan a cikin littafan firaq da rarrabuwar kan al'umma da kuma magana akan yakar ra'ayin khawarijawa ƴan tawaye masu kafirta al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu, domin kuwa yadda lamarin yake shine, innahu nan dhamiru sha'ni, yadda lamarin yake shine, man faraqa al-jama'ata, duk wanda ya bar jama'ar musulmi, qida shubrin, gurgudan taku taka daya, shine kamun hannu daya, shine wannan mutum ya ware yatsinsa babban yatsaye kasa sosai, waɗannan hudun su sama, wannan shine ake cewa kamu, yawa ba fit ba, yawa. To wannan in mutum ya bar al'umma gurgudan wannan, kun ga dai wannan dan kadan ne in ka kwatanta shi da taku ko na kafa, in ka kwatanta shi da mita, in ka kwatanta shi da kilomita, ai dan kadan ne wannan. To duk wanda ya bar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaki zama cikin ta, ya ware, ya yi tawaye, yana kafirta al'umma, yana daukar makami, yana yakar al'umma, gurgudan yayi nisa da al'umman nan, gurgudan wannan, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi. To duk wanda ya haka, to hakika ya sabule, haka ba Hausa ke cewa ko, yawa, ya sabule, ya sance, ya kwance igiyar musulunci daga wuyansa. Ar-ribqa kulli ake nufi, kullin jikin igiya wanda ake sawa a jikin dabba ai mata da baibayi. To nun kullin, an ga wani wurin igiya doguwa ce, ba kulli daya ake ba, shine ake ma'anar su daya da urwa, an san urwa, faqad istamsaka bil urwatil wufqa. To abinda ake nufi da urwatul wufqa shine ribqa din nan, yawa, igiyar musulunci. To ba ita igiyar ba, kullin da aka yi dan ya rike ta a matsayin ta na igiya. To duk wanda ya fita daga al'umma, ya yi tawaye wa al'umma, ya kafirta al'umma, to faqad khala'a ribqatal islami, ya sabule igiyar da kuma kullin musulunci, amintaccen igiyar nan, min unuqihi, daga wuyansa, ana tafa tare da shi, an ratiyo shi, sai ya sabule ce shi baya ciki. A kun ga ya bar kansa, ya rabu da sauran al'umma, yace illa an yuraji'a, sai fa idan ya tuba ya dawo, shine ma'anar yuraji'a nan, ba yurji'a bane, yuraji'a kan sigar mufa'ala, mufa'ala na abinda ake nufi, illa an yauda wa an yatuba, sai da idan ya tuba yayi muraji'ar halin nasa, ya canja ra'ayi, ya komo cikin al'umma. Wa man da'a da'wal jahiliyyati, wanda ya kira irin kiran jahiliyya. Abinda ake nufi da da'awa a nan shine abinda na ambata mana a farko, dangana kai. Asali suna cewa idan ana yaƙi da a zamanin can baya, zamanin jahiliya, idan wani ɗan ƙabila aka ritsa shi, yana so ya kira ‘yan ƙabilar su, sai ya ɗaga sauti sai ce ayala kaza, sai ya kira ƙabilar su, ya la mudar, in ɗan ƙabilar mudar ne, ya la qahtan, in ɗan ƙabilar qahtan ne misali, ya la kaza, sai kira ƙabilar su, sai a ji, sai a kawo masa ɗauki, sai a zo a tsere da shi. To wannan ita ce da'awa, abinda ake nufi kenan. To a asalin kalmar kenan, ko idan alƙali ya yi hukunci a kan wani, kuma aka ce aje a kamo shi a yi hukunci, to kiran da za a yi masa a kira ƙabilarsu, ya wane ya kaza, ko ya la fulan, ya ku jikokin wane, ko ya ku ƴaƴan wane, to wannan shi ake nufi da da'awa. To wanda duk ya da'awa ta jahiliya, ma'ana ya nasabta kansa zuwa ga wani abu ba islam ba, an fahimci abin, fa innahu min jufa jahannam, to wannan yana daga cikin tarin duwatsun wutar jahannam, shine jufa. Jufa asalin jufa jama'atul hijara, ka tattara duwatsu wuri guda, shine jufa, tarkace a hada wuri guda na duwatsu, kamar a ce tilin duwatsu. To wannan mutumin da ya watsi da al'umma, ya zama ba da musulunci yake kira ba, yana kira ne zuwa ga wani abu, ko kungiyanci, ko kabilanci, ko 'yan gari, ko 'yan unguwarsu, su kawai ya sani, ya zama wannan ita ce nasabarsa baya san a dangana shi ga musulunci ko kuma wannan yake fifitawa a kanta yake gina wala'i da bara'i to wannan yana ga cikin makamashin wutar jahannam shine abin da ake nufi da jufa din anan kalmar da nace tarin duwatsu ai fassarar ne ta lugar larabci abin da ake nufi da jufa yawa amma ma'anarsa shine wannan wato tarin makamashin wutar jahannam fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa in salla wa sama wannan mutumin za a sa shi a wuta ko da yana salla yana azumi qala sai ce wa in salla wa sama ko da yana salla yana azumi ko yana salla yana azumi in dai da'awar da yake ba ta musulunci bace ƙungiyarsa ta fi musulunci ƙabilarsa ta fi musulunci garinsu da unguwarsu sun fi musulunci a wurinsa to lalle kuwa yana cikin wutar jahannama fad'u bi da'wallah da haka ku rika kira a tsakaninku da da'awar ubangiji subhanahu wa ta'ala da'awar Allah allazi sammakumul muslimin wanda Allah ya kira ku ya sanya ya ambace ku da ita ya sa muku suna da ita shine me al muslimina al mu'minina ibadallah don haka in ka tashi kira ya ayyuhal mu'minun ya ayyuhal muslimun ko yawa ya ibadallah shi yasa zaka ji ko a hudu ba da irin wannan ake domin yanzu ka kaddara yanzu mai hudu ba in ya tashi a hudu ba sai ce ya jama'ar kaza sai ya faɗi sunan wata ƙungiya duk wanda baya wannan ƙungiyar ya zai ji sai ce yau hudu bar ma duk an zage mu ma an bata mu gaba ɗaya ya tara mu ashe duk ba da mu yake ba haka ne ko ba haka ba ko ya kira wata ƙabila ko ya ce ya yan gari kaza to sai ga duk wanda ba daga wannan ba ya fita to shi yasa duk abin da zai raba kan al'umma ba a san sa a tsaya da sunan musulmi sunan imani sunan bayin Allah yace rawahu ahmad wa tirmidhi da ahmad da tirmidhi suka rawato wa qala hadha hadithun hasanun sahih wannan hadithi ne kamar da istilahin tirmidhi yake insha Allah zamu zo mu magana shi ma a kansa wannan tunda mallan ya ambata sai hasanun sahih yana hada wannan kalmomi guda biyu kuma da ma'anar da yake nufi da ita insha Allah zamu saboda naga lokaci ba zai isa mu karasa ba amma ko karantawa kawai mu yi na waɗannan tunda dama za mu zo kan shari'in su ba sai mun yi a ɓata lokaci a kan yace wa fi sahihi man faraqa aljama'ata qila shibrin famata famitatuhu jahiliyatun duk wanda ya bar jama'a gurgudan kamu hannu ya mutu a haka bai dawo ba to mutuwarsa ta jahiliya ce ma'ana damuhu hadar babu tsari aka domin zamanin jahiliya babu nizami babu tsari da ake bi wa fihi a wata hadithin abi da'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum yanzu kuma da'awar jahiliya za ku yi maimakon ku yi da'awar haɗin kai sai ku yi da'awar rabuwar kai alhali ina tsakaninku za mu ji asalin wannan hadithin da kissar da a sababinta abin ya auku wa qala abul abbas ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني كما نمكثني مالا ابن تيمية كنا شيني الكنية سكنا أبو الأباس ينا سوى كل ما خرج عن دعوة الإسلام دعوة ابن دي فتدق دعوة الإسلام والقرآن دعوة القرآن من نصب نوة دنغنتك تجيني دن قبيل الكذا دن قبيل الكذا بحوشيني بيربيني انيامري بفلاتني بنفيني babbarbare ne da kiran waɗannan sunayen mutum ya fita daga dangana kansa zuwa ga musulunci ya fi fifita a kira shi da waɗancan alaƙoƙin au baladin ko gari ku ji wannan zancen ibnu taymiya ne yawwa au jinsin ko wani jinsi ɗan iri kaza ne fari ne baƙi ne bature ne da kaza da kaza au mazhabin ko wata mazhaba ta aƙida ko da mazhabar fiqhu duk da ya halatta ai mazhabar fiqhu ya halatta mutum ya dangana kansa a ce maliki da sauransu dama ai ba danganawar aka hana ba kun ga ai danganawa zuwa ga kabilar ma ai ya halatta mutum a kira shi dan kabila kaza ya halatta wani dan gari kaza ya halatta amma ya zama ka dangana kanka zuwa ga da'awa da wannan abun za a kira ka akan sa ka gina wala'i da bara'i ai kun san ma'anar wala'i da bara'i kana san me wannan dangantakar kana kin wanda ba shi da ita ka gina wannan da wannan fahimtar to an shiga wannan matsala au tariqatin ko wata dariqa dariqa ta dai wannan kungiyoyi ko dariqun sufaye da sunan sa hanyar shehuwa ne hargin shehuwa ne da sauransu to duk wannan fa huwa min azail jahiliyyah to duk wannan yana daga cikin da'awar jahiliya azai nan shi ma ma'anar su daya da da'awa azai ma'anar su daya da wannan wato da'awa ma'ana wannan dai yana daga cikin danganta kai da kira da daukaka sauti dan kiran irin kira na jahiliya ga ta'liqin malam Sheikh Abdul Aziz bin Baz san a kasa amma ba lokacin da zamu bi shi yace bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansari lokacin da wata rana daga cikin ana tafiya yaki ana dawowa aka samu sabani fada ya dan shiga tsakanin wani daga cikin muhajirun da kuma wani daga cikin al-ansar fa qala al-muhajiri sai da mutumin makan daga cikin muhajirun sai yace ya lal muhajirin ina muhajirin ku zo ku kawo mun taimako ga dan ansar zai taba ni wa qala al-ansari shi ma ansarin sai yace ya lal ansar فقال صلى الله عليه وسلم سيما ذن الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية ينزكوا هيدا أوائل تجاهلية وأنا بين أظهركم الآلي إنا تكانونكم كنغا أشي سونان دا يحدا دا الأنصار دا مهاجرين منيني الإسلام والإيمان كو كما مسمى ما ننزي زي من بغانا أكام وانا جدا شيوا المهاجر المهاجر والأنصار من الأسماء الشرعية suna ne na shari'a tunda Allah ne ya ambace shi ko ba haka ba Allah madauki ya fadi muhajirun a Qur'ani ko bai fada ba ya fada was-sabiquna al-awwaluna sai je ne min al-muhajirina wal-ansari wal-ladina tabauhu ashe kiran muhajirun da kiran al-ansar duka min al-asma'i shar'iyya amma in duka musulmi da muhajirun da ansar suna tare sai aka yi da'awa da lafazi irin ne da ake na jahiliya ya ƴan uwana mutanen maka ku zo ku taimaka mini to an koma na jahiliya wannan ba ya amfani da islam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun anun ba wai saboda sunayen muhajirin da al-ansar ba sunaye ne shar'iyya ba ku fahimci wannan sunaye ne shar'iyya to za mu zo mu kara magana dai akan sai ce wa ghadiba lidhalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fushi ghadaban shadidan fushi mai tsanani انتهى كلامه رحمه الله مجند ابن تيميه تاكاري انا زامو تسيا kuma anan dole saboda lokaci ya kure in Allah madauki ya kai mu darasin mu na gaba zamu yi waccan lecture akan sunna da kariya gare ta da kuma tarihin makiya sunna da masu inkarin sunna da kuma qur'aniyun da ake kiran su bayan nan kuma sai mu zo mu dora mu ci gaba da wannan sharhi a wannan babi na shida insha Allah ta'ala Allah muke roko ya bar mu a tafarki madaidaici Allah subhanahu ta'ala ya yassare mana al'amuran mu Allah biya wa kowa bukatun sa na alheri Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah sa damu nan ta zama mai albarka Allah ya tsare mutane daga rushe-rushen gidaje da lalata abubuwa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك